السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يوم 24 ga watan Ramadan hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1429 wanda ya dace da 24 ga watan 9 na shekarar 2008 ta miladiya zamu ci gaba da darasin mu na tafsiri kafin mu fara amsa tambayoyi akwai tambaya da aka yi mun kwanakin baya akan mutumin da yayi aure ba a tare ba ya biya sadaki ba a tare ba sai matarsa ta sai ya rasu nayi a cikin amsattawa nace za a bata rabin sadaki saboda bai riga ya tare da ita ba sannan za ta ci gado saboda matarsa ce sannan ba za ta yi idda ba saboda fadin Allah ta'ala fa malakum alaihin min idda akan wanda ya saki to akwai waɗansu ƴan uwa da suka ji fatawar suka janyo hankali na ga batun rashin idda kwarai nayi kuskure akan cewa ba za ta yi idda ba za ta yi iddar ta kaba domin iddar ta kaba sawa'un mace an tare da ita ko ba a tare da ita ba ko karama ce wadda ba ta kai ta yi idda ba ko babba ce in dai za ta ci gadon sa to za ta yi masa ta kaba wannan mahallin ijma'i ne kuma akwai hadithin kisar wanda aka je aka tambayi Abdullahi dan Mas'ud akan mutumin da ya auri mace bai sanya mata sadaki ba sannan kafin ya tare da ita sai ya rasu Abdullahi dan Mas'ud ya ce shi bai taba jin wannan mas'ala ba su je su tambayi wanda daga cikin sahabbai amma shi ba zai iya fatawa akai ba suka ce to wa za su tambaya an ba shi ba suka rinka kai kuna komowa tsakanin su da shi har wata daya bai musu fatawa ba sai ce to zai fatawa da ra'ayinsa in ya dace da abinda Allah madaukakin in ya dace da hukuncin Allah to wannan daga Allah ne in kuma bai dace da hukuncin Allah ba to ra'ayinsa ne ba cewa wannan shine hukuncin Allah ba sai ce a bata sadakin tankarta wato irin mace kamar ta ɗan uwanta nawa in aka yi aure nawa akan ba su sadaki to ita ma ya zama to wannan shine sadakinta sannan za ta yi masa tana da gado sannan kuma za ta yi iddar wadda ta rasa miji za ta yi ta kaba wato sai aka zo aka gaya ma Abdullahi ibn Mas'ud kan cewa ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci irin wannan akan Buru' bintu Washim saboda haka aka ce ba a taba ganin Abdullahi dan Mas'ud ya yi farin ciki bayan farin cikin musuluncinsa ba irin farin cikin da ya yi na cewa fatawarsa ta dace da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine dan haka akwai kuskure ta fuska biyu a cikin fatawar a cikin amsar da na bayar na cewar nayi kiyasinta akan wanda aka saki to da haka za a bata sadakinta kamar za a bata sadakinta kamar cikakken sadakinta za a bata sannan kuma za ta yi masa idda ba rabin sadaki za a bata ba kamar yadda ne kiyasinta akan wanda aka sake ta kafin a tare kuma ba wai ba za ta yi idda ba inda kawai ba wai ba za ta yi ta kaba ba za ta yi ta kaba cikakka to da haka ina fata kuma za a tuna mu zuwa gobe idan mai daukan hoto ya zo tunda wannan fatawa a cikin talabijin suka ji zan sake maimaita ta don ya zamanto kan cewa an yi kuskure don ya zamanto an gyara wannan kuskure ne haka sha'anin ilimi haka yake dole wani abu ya wuce ya abin nan kamar yadda Imam Malik yake cewa ne babu wani wanda yake ba a raddin maganarsa kuma wani lokaci a karɓi maganarsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma koyaushe idan gaskiya ta bayyana ga mutum musamman ya gane a ɗaukan in aka fahimci hukunci na Annabi sallallahu alaihi wasallam sai a koma gare shi kuma wannan matsala mahallin ijma'i kamar yadda Ibn Kathir ya ambata a cikin tafsirinsa Allah madaukakin sarki ya mana gaskiya akwai tambayar da tambayoyin da aka yi wannan yana cewa yaushe ne lokacin yin shafa'i da wuturi yake wucewa an yi sabani akan wannan mas'ala akwai hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam na Abdullahi dan Mas'ud da na Abu Sa'id al-Khudri da kan cewar wanda alfijir yake to masa bai yi wuturi ba to babu wuturi a gare shi wanda alfijir yake to bai wuturi ba to babu wuturi a gare shi dan haka su a zahirin wannan hadisin wanda yake kuma kaulin wadansu daga cikin malamai ne cewa daga zarar alfijir ya fito to babu zancen yin wuturi babu zancen yin shafa'i da wuturi amma an ruwaito daga adadi mai yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam malik ya kawo su a cikin muwatta daga cikin su akwai ayyuba abu ayyub al-ansari da abdullah ibn abbas da ali ibn abi talib kowanne daga cikin su an ruwaito yayi wuturi bayan alfijir ya keto abdullah dan abbas lokacin baya gani da yake da shekaru suka zo masa ya zamanto baya gani wata ran ya tashi da safe yace ba ha gani mai mutane suke yi sai aka ce ai mutane sun ai jama'a a an yi sallah mutane har an riga an yi sallah asuba sai yace to saurara mu sai ya wuturi sannan ya yi sallah asuba haka zalika wata ran abu ayyub al-ansari ya zo shine limam zai yiwa mutane sallah har an yi sau za a ta ana jiran sai ta da ikama an ta da ikama an yi sau za a yi ikama ya ta da sallah sai yace ku saurara ban yi wuturi ba sai je wuturinsa sannan ya zo ya musu sallah to wayannan fi'ilin waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kan cewa kenan ana rama wuturi koda bayan wuturi koda bayan alfijir ya keto sai dai akwai tafsir da yake a cikin matabar Imam Malik kan cewa idan mutum ya tashi lokaci ya kore masa yana ganin rana za ta fito kuma bai yi wuturi ba bai yi raka'atul fajr ba bai yi sallah asuba ba to idan ya san kafin ya wuturi ya raka'atul fajr ya yi sallah asuba lokacin rana za ta fito lokacin sallah ya fita to sai ya yi sallar asuba idan kuma ya san zai iya yin wuturi amma in yace zai yi wuturi ya raka'atul fajr ya yi sallah asuba to sai ya kyale wuturin ya raka'atul fajr ya yi sallah asuba idan ba zai iya samun su gabaki daya ba idan kuma ya san duk ba zai iya samun su sai sallah asuba kawai zai samu raka'a daya sai ya kyale wuturin ya kyale sallah asuba yayi sallar ya kyale wuturin ya kyale raka'atul fajr ya yi sallar asuba to bayan fitowar rana akwai waɗanda akwai kaulin da yake cewa mutum zai iya rama wuturi idan ya zamanto wuturinsa ya haɗu da wurdi da yake yi na sallolin dare kamar yadda aka ruwaito Aisha radiyallahu anha ta ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan wani rashin lafiya ko wani abu ya same shi na uzuri da bai yi sallar qiyamul layl da daddare ba to ya kasance yana yin raka'a 12 tsakanin hudowar rana da lokacin zawal wato a lokacin walaha haka dalika aka ruwaito daga sayyidina Umar shi ma kutankucin wannan to a bisa wannan idan mutum witirinsa yana saje da wata ibada da wato abinda wurdi da ya dawwama yana yi na sallah da daddare mutum ya saba cewa kullun da daddare yana yin raka'a 8 qiyamul layl ya shafa'i da wuturi raka'a 3 wato raka'a 11 kenan ko kuma yana yin raka'a 20 wani dai wurdi da ya dawwama akai yana yi cikin dare ya hada shi tare da wuturinsa to idan bacci ya sa ko wani uzuri ya sa bai yi ba to a bisa wannan zai iya rama sallar amma wuturin sai mai dace raka'a 2 tunda annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a 11 yake yi to idan bai yi ba sai mai da shi raka'a 12 wuturi din sai mai da shi raka'a 2 tunda ba a wuturi da rana wannan ma akwai malamai da suka tafi a haka akan cewa wannan amma ramuwa ne na wuturi idan ya zamanto wuturin an hada shi da wurdi na sallar dare da mutum ya kasance yana yi sannan yace idan mutum yayi shafa'i da wuturi ba zai iya yin wata sallah ta nafila ba ko kuma zai iya idan mutum yayi shafa'i da wuturi a farkon dare idan Allah ya sa ya tashi da daddare to yana da yancin ya sake yin wata nafila ya rinka yin raka'a 2 amma ba zai sake wani wuturin ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace la witrani fi layla babu wuturi 2 a cikin dare akwai ra'ayin waɗansu malamai wanda shi ma sun dogara ya zuwa ga waɗansu asar da aka ruwaito daga magabata kan cewa idan mutum ya tashi ina ji an ruwaito daga Abdullah ibn Umar idan ya tashi da daddare sai ya raka'a 1 sai ta cike masa wancan wuturin da yayi tare da shafa'insa a farkon dare sannan ya yi ta nafilarsa in ya gama nafilarsa sai ya sake yin wani sabon wuturin an ruwaito wannan daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu arda to amma ra'ayi na biyu shine dalilin cewar saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a wuce biyu a dare sannan kuma an ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam daga hadisin Aisha radiyallahu anha cewa wata ran idan yayi wuturi bayan yayi wuturi yakan yi lafula raka'a biyu yana zaune wanda yake nunin kan cewar fadin sa da yake cewa ij'alu akhir salatikum bil-layli witra usanyi sallaku ta karshe a daddare ta zamanto wuturi wato ta fuskar galibi ne amma bai nuna rashin halaccin bayan kai wuturi ka sake yin wata nafilar ba saboda haka waɗanda suke yin kamar waɗanda suka yi sallar tarawih kuma ya zamanto inda suke sallar tarawih din ana yin shafa'i da wuturi sannan sun koma gida su so su tashi sake yin sallah a ƙarshen dare ko kuma su so su dawo masallaci su tahajjud babu laifi za su iya yin zuwa su yi raka'a biyun su amma yayin da za a yi wuturi na tahajjud tunda su sun riga sun yi wuturin su ba za su shiga su yi wannan wuturi din ba wannan yace suna yace muna so a koya mana alwarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi to a gurguje Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai da dama su gurguje wanda yake yin alwala daga cikin hadisan da suka zo a cikin as-sahihain akwai hadithin Uthman bin Affan da hadithin Abdullah ibn Yazid ibn Asim al-Ansari da kuma hadithin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma sauran sahabbai da suka ruwaito alwala annabi sallallahu alaihi wasallam sun hada da Ali ibn Abi Talib kamar yadda yazo a cikin sahih ibn Khuzaima da sahih ibn Hibban da sauran sahabban sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Uthman ya bayyana yadda yake alwala a cikin afili a cikin afilin jama'a ya fara ya wanke hannunsa zuwa tsintsiyar hannu ya wanke hannayensa ga baki daya sau uku to an yi sabani ya wanke dama ne ya soma zuba ruwa ne a hannun hagu ya wanke dama da hagunsa ko sannan kuma ya zuba ruwa a hannun hagu ya wanke hagu da damansa duk wannan riwaya din na hadithin Uthman tahtami amma hadithin sayyidina Ali ya bayyana kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke hannayen ne ga baki daya tare a lokaci ɗaya sau uku wato yana wanke hagu yana wanke dama sau uku wanda idan mutum yayi ta sunna idan mutum yayi haka ya tabbatar da sunna amma a hadithin sayyidina Uthman yana yahtamil ya zamanto cewa sai dai ya fara yin dama sannan yayi hagu wanda aka duba hadithin Aisha radiyallahu anha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ya fara yin abu da dama a cikin dukkan shi a cikin sha'anin alwalarsa da sha'anin taje kansa da sha'anin sata kalmunsa kuma cikin sha'anin dukkan al'amuransa wannan zai karfafa kan cewar wato mutum ya ɗebi ruwa din ya wanke dama da hannun hagu sannan ya wanke hagu da hannun dama amma hadithin sayyidina Ali nassan cewa hannaye ya wanke gabaki daya sannan ya kukkura bakinsa sau uku sannan ya shaka ruwa ya face shi ma sau uku to a riwayar hadithin sayyidina Uthman riwayoyi da dama waɗansu riwayar sun nuna kan cewar ya yi haka ne min gharfatin wahida daga wato kamfata ɗaya da kamfata ɗaya ta ruwa ya sa ruwa a baki ya kukkura sannan ya shaka sannan ya face sannan ya sake yi ya sa ruwa a baki ya kukkura sannan ya tofar sannan ya shaki ruwa ya face duk da wato kamfuta guda daya wanda malamai sun ce wannan shine aula shine afdal saboda akwai rashin israf sannan kuma ɗaya daga cikin hanyoyin da aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake ne nassan aka faɗa a wata riwayar sauran riwayoyin kuwa bil ijmal aka kawo yayi ne ya kukkura baki sau uku da kamfata uku bi talata qara'a akwai riwaya da suka zo bi talata gharafat to talata gharafat din nan sun dauka kan an fassara su da kan cewa ya kukkura sannan ya shaka ya faci ya sake diba ya kukkura ya shaka ya faci bi thalatha gharafat. To amma wanda suka ce bi sittar gharafat, ma'ana wato ya kurkura ya faci, ya kurkura ya gama kurkurar baki sannan ya shaka ya faci sau uku, su wannan riwayoyin sahih ba su zamanto sariha akan su ba. Duk da yake malamai sun ce a cikin fiqh kan cewa wannan shine afdal kamar yanda yake yazo a cikin risala, kan cewa wannan shine yafi mutun ya kurkura bakin sa sau uku sannan ya shaka ya faci sau uku daban-daban. Sannan wajen shaka al-istinthar kamar yanda aka ruwaito a mutun ya sa hannunsa ne akan hancin sa, bal amrito daga Imam Malik yana inkarin mutum ya face ruwa ba tare da ya sa ruwa akan hancin sa, ba tare da ya sa danyatsa akan hancin sa ba, cewa wannan aikin jaki ne yake haka. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa lana mathalus saw, ba mu da mummunan misali. Aikin dabba ba a so mutum yi, shi yasa aka hana mutum idan zai sujada ya shimfida hannunsa a ƙasa ko kuma ya rinka yin kwartan abin nan a zakara, kamar yadda kaza take cin abinci wajen wato sujada kana sanya kanka sannan ka dago, ko kuma iltifatun kaltifatu ta'ali, ko waiwaye kamar yadda bila yake yi a cikin sallah. Duk wannan ayyukan dabbobi ba a so mutum yi, ko wajen sunkuyo a cikin sallah ya yi kamar yadda raƙumi yake sunkuyo, ya soma sunkuyar da gwiwarsa kafin hannayensa. Duk wannan wata hai'a ta kamar dabba ba a so mutum yi. Shi yasa Imam Malik yake cewa idan mutum sharadi ne yayin da mutum zai face ruwa daga hancinsa ya sanya dan yatsansa akan hancinsa, amma in kawai ya fetar haka to wannan kamar jaki kenan. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa balik fil istinshaq illa an takuna sa'ima, idan zaka shaki ruwa ka shaki ruwa sosai ka ja shi cikin hancinka sai dai in kana azumi. To da ka sharadin shaka ruwa mutum ya zamanto yayi shi ya isa matuƙa wajen yi, musamman a lokacin da zai alwalar sallar asuba. To sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya wanke fuskarsa yana wanke fuskarsa sau uku, kuma fuska malamai abinda ake nufi da fuska ma tahsulu bihil muwajaha, abinda zaka fuskanci mutane da shi, abinda ake gani shine daga iya inda gashi bisa al'ada yake fita zuwa haba tare da gemu, tunda gemu ya tahsulu bihil muwajaha, shi ma gemu ana wanke shi. A tahlilul lihya, tsefe gemu abin nan, a tsefe gemu a cikin sallah a cikin alwala, wannan hadisan da aka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai magana akan su, domin waɗanda suka sifanta alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ambaci kan cewa ya kasance yana tsefe gemunsa ba, tare da kuma shin cewa gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasa mai cika kafada ce. Saboda haka idan mutum ya zamanto gemunsa mai cika kafada ne kawai ya shafe shi. To amma waɗansu malamai sun ce idan fata tana bayyana ƙarƙashin gemu, wato wacce ta hafifa, to ya zamanto wannan fatar da ta bayyana tana cikin waje, tahsulu bihil muwajaha, ana iya fuskantarta, to dole ne nan wajen ya tsefe domin ya goge wannan fatar, domin ya wanke wannan fatar da ta bayyana. To don haka a cikin wannan hali bisa ma'ana ya kama idan mutum yana wanke fuska, idan gemunsa bai zamanto ya rufe fuskar, ya rufe fatar haɓarsa ba, ko fatar wato sajensa, to a nan wajen sai ya cicuɗa yadda zai zamanto kan, tunda ya zamanto tana ɗan bayyana a ƙarƙashin gashi. Sannan a hajjinta a faɗi daga kunne zuwa kunne. Idan mutum yana da saje in ya wanke daga kunne zuwa kunne, tabbas ya wanke gemunsa har da saje ɗin kenan, da kuma wannan ɗar fatar da inda gashi baya fitowa tsakanin kunne da saje, wanda ake ce ma al-izar, nan an yi sabani yana cikin fuska ko baya cikin fuska, domin hatta sun tana samun muwajaha ko bata samun muwajaha, amma idan mutum ya dauki kan cewa haddin kunne daga kunne zuwa kunne zai shigar da izar din la muhala, kuma wannan zai yi domin ya fita daga cikin khilaf. Sannan ya wanke hannunsa zuwa al-mirfaqain, kuma ya kamar yadda ya zo a hadithin Abu Huraira, ya kasance in ya wanke hannunsa yana ishra hatta yushra fil abd, wato har sai ya wanke wani abu na dantsansa domin ya tabbatar cewa al-mirfaqain sun shiga cikin wankin. Gwiwar hannu lallai ta shiga, waɗansu suna alwala sai su tsaya a daidai gwiwar hannu, ya zama to ba su wanke gwiwar hannu ɗin ba. To ila lintiha'il ghara filin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kan cewa ita kanta gayar wato gwiwar hannu din gwiwoyin hannu suna cikin abin da ake wankewa so da haka mutun zai wanke ko musamman annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance har sai ya wanke wani abu daga cikin dantsan sa domin a tabbatar cewa almirfaqain sun shiga to da haka musamman wanda suke alwala bayan sun sanya doguwar bayan sun sanya riga mai dogon hannu wani lokaci takan matse su ba za su tattare ta ba yadda ya kamata daga tazo daidai gwiwar hannu ko kuma tazo daidai iya dantse sai a wanke sai ga zaman tokan cewa ba a shigar da mirfaqain din ga baki daya ba to wannan ya kamata a lura da wannan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana sannan ya shafa kansa shafar kan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ya zo bayanin yadda yake yi a hadisin Abdullah ibn Yazid cewa fa aqbala bihima wa adbar بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى به إلى قفاه ثم ردهما إلى مكان الذي بدأ منه يا فارا دا النبي صلى الله عليه وسلم يا فارا دا فرقن قاشن كنسا سنن يبايا دا حنا ينسا سنن يداو دا سوحزوا دا اندا يا فارا وما أنسان قاشن النبي صلى الله عليه وسلم ينا ديو إذن يبشي يكن تبقى حدثا idan ya dan rage shi yakan zo ila shahmati udnihi ya zuwa ga fatar kunnan sa so da ka gashi ne mai yawa amma gashin da yake yi sai ya kai shi zuwa karshen sa sannan ya dawo da shi wani lokaci wadansu mata suka yi kuskure saboda sun yi gyaran gashi sun kwantar da shi idan suka zo in suka shafa in suka tashi dawowa da shi din sai su dan yi dan kadan ba za su dawo da shi hannan ba wai dan kar ya wargaje gyaran da suke to ka kyale gashin shi ma ya fita daga ta kyale gashin shi ma ya fita daga Allah shi ma ibada yake so wanda wannan abin da za a yi masa shi ma ibadar sa to sannan kuma ya shafa kunnan sa da ragowar ruwan da ya shafa kai shi baya sabunta ruwa da shafar kunni sallallahu alaihi wasallam sannan ya wanke kafar sa wajen wanke kafa yana kaiwa juz'in kauri wato sai ya ba kawai iya idan sawu din ba yake sai ya daga daga idan sawu ya wanke idan sawu har yayi sama da inda yake wankewa domin a tabbatar da cewa alka'abain idanun sawu idanun sawaye sun shiga cikin wankan kamar yadda yake yi a wajen wanke hannunsa shi ma wannan hadithin abi huraira ya zo to gaskiya mun ci lokacin tafsiri ne tsawo a cikin amsa wannan tambaya amma ina ganin saboda muhimmancinta isa ya zama dokan cewa amsa ina fata wanda ya tambayar ya gamsu bari mu ci gaba da karatun mu insha Allah
وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ينجون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى يأتي أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Allah ya ce shin wani addinin Allah suke nema, wani addini daban suke nema su yi ba addinin Allah ba? Walahu aslama man fis samawati wal ard, alhali abin wanda ke cikin sammai da ƙasa ga Allah ya musulunta, ga Allah kadai ya musulunta. Tau'an yana mai biyayya, wa karhan yana wato bisa tilas, wa ilayhi yurja'un kuma gare su za a koma. Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cewar dukkan annabawa na Allah su ma sai da Allah ya dauki alƙawari akan su, akan cewar za su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake nuni kan cewar dukkan annabawan Allah su ma akan addinin musulunci suke, kuma sun yi wannan wasici ga mutanansu. Wato addini guda daya na Allah ne, to shine Allah addini guda daya a wajen Allah shine addinin musulunci, shine addinin annabawa gabaki dayan su shine addini a wajen Allah. To wani addini kuma wani mutum zai nema in ba addinin musulunci ba? Wannan istifham din dake cikin wannan aya istifham ne na inkari. Allah yana inkari ga duk wanda yake da awar yin wani addini ba addinin musulunci ba. Cewa wani addini zaka yi in ba addinin musulunci ba? Bayan ko ka so ko ka ki, ko ka so ko ka ki, ka riga ka musulunta ga Allah. Mutane kashi biyu ne, akwai wanda ya musulunta tawa, wanda ya musulunta yana mai biyayya ga Allah, wato qalban wa qaliba, a zuciyarsa musulmi ne, a jikinsa, a aikinsa, a maganarsa musulmi ne. Akwai wanda yake kuma abubuwa na jikinsa sun musulunta amma zuciyarsa ce take musulunta, shine kafiri. Allah ya ce dukkan abin da ke cikin sammai da ƙasa dukkaninsu sun musulunta ga Allah, ko su a bisa soyayya ko a bisa kiyayya, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ne, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un, walillahi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asa, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asa. Dukkan abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa yana sujada ga Allah, tau'an bisa yaso yana mai biyayya, wa karhan bisa tilas ya musulunta bisa biyayya ko bisa tilas, yana sujada ga Allah. Ma'anar sujada shine al-khudu, kaskantar da kai da jawuwa ga umarnin Allah, da inqiyadi ga umarnin Allah. Ko an ko ya so, wa karhan ko bisa tilas, sai ya yi idani, ya yi sujada ga Allah tabaraka wa ta'ala. Wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asar, haka zalika inuwoyinsu da safe da yamma. Dukkan mai inuwa, kana da iko ka hana inuwanka karuwa? Ko kana da iko inuwanka ta fito ta kwanta tana kallon yamma, ka ce yau kai sarauta ta ishe ka, in ka fito so kake inuwa ta kalli gabas? Ka da ikon kai haka? Ba ka da ikon kai wannan. Saboda haka ka ko ka so ko ka ki, dole ka jawo ga hukuncin Allah, ka sallama ma hukuncin Allah, ka yi sujada. Akwai abu naka wanda yake dole ya yi sujada ga Allah, ba ka yi saka hana shi ba. Allah ta'ala ya ce, awalam yarau ila ma khalaqallahu min shay'in yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wash-shama'ili sujadan lillahi wa hum dakhirun. Basu gani bane kan abu, duk wani abu da Allah madaukakin sarki ya halitta, inuwarsu suna wato karkatuwa, suna shimfiduwa ga Allah madaukakin sarki. An yamini wa shama'il, ta gaba ta dama da hagu, sujadan lillahi, suna masu sujada ga Allah. Wa hum dakhirun, suna masu kaskanci. Kaga rana a bayyane take, ta musulmaci ko rana kafirati? Rana tana canza lokacin da Allah ya ce mata daga gabas za ta ringa fitowa, ta ringa faɗuwa. Kullum ba hajjin rana tana yin haka, ta taɓa fashi, ta taɓa canzawa, ko kuma lokacin fitarta kowane rana na shekara akwai lokacin da rana take fitowa, ba ta taɓa canji ba. Haka wata, haka girgije. Kai ka san girgije ba shi ne yake da ikon yi ruwa lokacin da ya ga dama ba. In Allah ya zo, in Allah ya ga dama, sai a yi ruwa a nan alu azinu, amma a can daidai round din Lodge Road ba za a yi ruwa ba, ko ba za a taɓa samun wani wanda zai ce ba za a yi haka ba. Duk wannan mazahir ne na wato musuluncin dukkan halittar Allah, abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa. Wannan wanda suka yi akwai, to wanda suka yi tsawon su ne musulmi, da kuma sauran halitta na Allah, dukkan wani abu na halittar Allah ya musulunta tsawon, in banda mutum da aljan. Allah ta'ala ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi, babu wani abu face yana tasbihi da godiyar Allah. Amma walakin la tafqahuna tasbihahum, amma ba kwa fahimtar tasbihin shi. Shi yasa wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam yaji yadda sahabbansa tasbihin sakuwa, ya dauko sakuwa yasa a hannunsa, suna yana tasbihi suka ji. To sakuwa kenan. To duk wani abu Allah yake wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi, tasbihin haqiqatan ba wai tasbihi ne na ma'ana ba. Wadansu malamai suna cewa ma'anar tasbihin su wai suna wato tsarin su, tsarin halittar su sun jawo ga tsarin halittar Allah. A'a, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jaddada mutane tasbihul hasa, wanda ya nuna kan cewa suna tasbihi haqiqatan, wani yana ɗaya daga cikin musuluncin su. Sai bani Adam, to bani Adam jinsi biyu ne, akwai musulmi sun musulunta ga Allah tawa, akwai kuma kafirai ba su musulunta ga Allah tawan ba bisa biyayya, amma sun musulunta zuwa ga Allah ta tilas, sun musulunta ce wato hukuncin Allah iri biyu ne, akwai al-hukmu shar'i, akwai al-hukmu al-kauni al-qadar. Al-hukmu shar'i shine wanda yake bukatar ka musulunta, ka zaba ka musulunta. Al-hukmu al-kauni al-qadari kuwa shine wanda aka tilasta ka dole ka bi, akwai asalin halittar ka dole ka bi wannan tsari, dole sai ka bi wannan, dole sai ka ci abinci, dole sai ka sha ruwa, dole sai ka shaki iska, dole sai kaddara ta same ka, dole sai ka yi rashin lafiya, kana nema Allah ya hana ka, kana takama da lafiya da karfi Allah ya sako maka rashin lafiya, ba yadda zaka kaddara Allah sai ka afko a gare ka. Am hasiban ladina ya'maluna sayyiati an yasbiquna, ko ko waɗanda suke mummunan aiki suna tsammanin za su wuce mu ne, za su riga mu, su musiba ba za ta same su ba. Akwai wanda yake musiba ba ta samun sa? Babu. Komai kafircin sa, komai imanin sa, sai musiba ta same shi, ta same shi. To shi kansa wannan istislamu ne ga hukuncin Allah. To asalin halittar mutum ita kanta fitra din ta yi Allah, ya yi ta ne bisa tsarin Allah. Allah ya tsari mu, ya halicci mutum bisa tsarin Allah. Shi yasa idan musulmi ya zo ya musulunta tawan, to sai ya zamanto kan cewa tsarin inda ya musulunta, inda Allah ya bashi yancin ya bi Allah ko kar ya bi Allah, ya zaɓi bin Allah, to sai ya dace da asalin halittarsa. Idan kuma ya ƙi wannan, sai ya zamanto kan cewa asalin halittarsa musulma ce, amma kuma zuciyarsa ta ƙi musulunta, sai ya zamanto yana rayuwa a cikin wato abin nan, a cikin rashin insijami, rashin daidaituwa tsakanin fitrarsa da kuma abin da yake a kai. Shi za ka kan cewa rayuwa ba za ta yi musu istiqama ba, rayuwa ba za ta daidaita a gare su ba. Kullum suna cikin rayuwa, kafirai suna cikin rayuwa ta tashin hankali. Mutumin da bai san ya sujada ga Allah ba, jikinsa, fitrarsa tana sujada ga Allah, inuwarsa na sujada ga Allah, ya yi istislami ga Allah, amma shi a kan kansa ya ƙi sa kansa zuciyarsa ta yi istislami ga Allah, to sai ya zamanto wannan ya sanya shi ba zai samu nutsuwar zuci ba, ba zai samu kwanciyar hankali ba. Shi yasa yake kullun ake ta yaƙi da su, sun san abubuwan maye suna cutarwa amma ba za su bari ba, sun san ƙwara tana cutarwa ba za su bari ba, duk domin ne, domin su mantar da kansu wannan sabanin da ke cikin zuciyarsu, cewa ga fitra tana so ta yi istislami ga Allah, amma su kuma sun ƙi su ƙyale ta yi istislami ga Allah. to shine nan Allah madaukakin sarki yake wa'azi kan cewa wani yake wa'azi na inkari ga waɗanda ba sa waɗanda suke isu musulunta su ba addinin Allah cewa wani addini kuma zaka nima bayan ko ka so ko ka kai kanka ka musulunta to amma Allah ba wannan musuluncin da tilas yake nema daga mutum ba ko aljan musuluncin da mutum zai yi tsawan yana mai yarda yana mai biyayya ga Allah shine wanda zai amfane shi wa ilayhi yurja'un kuma ga Allah za a mayar da su to tunda ko ga Allah za a mayar da kai wani addinin Allah kake so wani addini kake so ba na Allah ba tunda ka san dai duk ka gama tsi a tsiyar taka gabaki daya sannan ka kwanta ka fadi ka mutu thumma ruddu ila Allah mawlahumul haqq sannan a mayar da su zuwa ga Allah wanda yake shine ubangijin su na gaskiya in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda babu wani abin da yake cikin sammai ko yake cikin ko yake cikin karsai face zai zo ma Allah yana bawa wato yana mai rusunawa mai jawuwa mai sallamawa ga Allah to mumini shine ya gane wannan tun anan duniya sai tuni yin rayuwar wanda ya riga ya yarda da komawa ga Allah kafiri ko bai yarda da wannan ba sai kuma ya koma ya zuwa ga Allah sannan Allah madaukakin sarki ya bashi sakamakon sa yanda yake ya bashi sakamakon sa sannan Allah ta'ala ya ce qul ka ce ya rasulullah amanna billahi mun yi imani da Allah wama unzila alaina da abinda aka saukar a gare mu wama unzila ala ibrahim da abinda aka saukar akan annabi ibrahim wa isma'il da annabi isma'il wa ishaq da annabi ishaq wa yaqub da annabi yaqub wal asbab da annabawa na bani isra'il jikokin annabi yaqub wama utiya musa wa isa da abinda aka ba mu annabi musa da annabi isa wan nabiyuna min rabbihim da ma duk abinda aka ba mu dukkan annabawa daga ubangijin su la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma yin bambanci ba ma bambancewa tsakanin wani daga cikin su wa nahnu lahu muslimun mu kuma mu masu musulunci ne a gare shi wato masu jawuwa ne masu mika wuya ne ga Allah wannan kamar inda Allah ta'ala ya ce ne a cikin suratul baqara qulu amanna billahi yayin da yahudawa suka ce kunu hudan aw nasara tahtabi ku zamanto yahudawa ko nasarawa sai ku shiriya sai Allah ya ce qulu amanna billahi ga manifesto din ku ya ku al'umman musulmi ga aqidar ku ya ku al'umman musulmi ga abinda kuke akai wanda duk wani wanda yake zai cika baki akan cewa yana kan wata shiriya ko yana kan wata hanya bai kai kamakku ba ku ce kun yi imani da Allah wanda ya hada imani da samuwar sa da kuma kadaituwar sa da kadaituwar sa da cancantar sa wajen bauta shi shi kadai da imani da kyawawan sunayen sa da sifofin sa madaukaka duk wannan ya shiga cikin imani da Allah wama unzila alaina da abinda aka saukar akan mu da abinda aka saukar akan mu shine alkitabu was sunna ba wai kawai alqur'ani bane aka saukar don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu an bani alqur'ani da kutankucin sa tare da ni kuma Allah ta'ala ya ce wa yuallimuhumul kitaba wal hikma yana sanar da su littafi da hikima saboda haka abinda aka saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake shine abinda aka saukar ga wannan al'umma ba qur'ani ne kadai ba har da sunna duk wanda yace maka sunna ba saukar da ita akai ba ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karyata alqur'ani tunda alkitabu ba shine alhikma ba kamar inda Imam Shafi yace naji da yawa daga cikin malamai suna cewa alhikma abinda ake nufi da ita shine sunna wama unzila ala ibrahim da abinda aka saukar ga annabi ibrahim shi ma an masa wahayi shine tsofu ibrahim wanda Allah ya ba mu labarin su wato takaddun annabi ibrahim wa isma'il da isma'il dan annabi ibrahim shine babban dansa na farko wanda shine tatsatsansa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wanda tare da shine suka gina ka'aba wa ishaq da dansa na biyu ishaq isma'il dan kuyaggarsa ne hajar shi kuwa ishaq dan matarsa ce sara domin yayin da mala'iku suka zo wajen annabi ibrahim dan su gaya masa cewa Allah zai halakar da mutanen annabi lut sai suka ga matarsa sai suka yi mata albishir da za ta samu ishaq wa min wara'i ishaq yaqub ko bayan ishaq za ta samu yaqub tace a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha yanzu ni zan haihu ina tsohuwa ga wannan shi ma mijin na shi ma tsoho tsofai tsofai da shi a ce mu haihu a ce har mu samu haihuwa suka ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahli aqalu ata'jabina min amrillah kina mamaki daga al'amarin Allah to danta da ta haifa shi ne ishaq shi kuma ishaq ya samu yaqub kuma dan ishaq al asbab sune ayyan annabi yaqub guda 12 wanda daga cikin tsatsan su ne dukkanin su annabi dukkan annabawan bani isra'il suna komawa ga ɗaya daga cikin wa'annan ƴaƴa 12 na annabi Yaqub, wanda sune ake nufi da al-asbab, annabawa da suke cikin zuriyar da suke cikin kabilun bani Isra'il, wanda ya hada da su annabi Dawud, da su annabi Sulaiman, da su annabi Yusha, da su annabi Musa, duk da yake an sake ambaton sa, suna cikin al-asbab din, amma aka sake ambaton su saboda muhimmancin su da matsayin su, suna cikin ulul azmi minar rusul. Wa ma utiya Musa wa Isa, da abinda aka ba mu annabi Musa da Isa shine at-taura da injila, wan nabiyuna min rabbihim, da kuma ma dukkan abinda aka ba mu wani annabi, wato kaida da annabawa jumlatan alal umum, dukkan wani annabi indai annabcin indai annabi ne na Allah, to da annabi da abinda aka ba mu annabin na wahayi mun yi imani da shi, wannan shine manifesto din mu musulmi. La nufarriqu baina ahadin minhum, wa ma utiya nabiyuna min rabbihim, daga ubangijin su. A cikin wannan akwai ishara ga rahamar Allah tabaraka wa ta'ala da kan cewar muktaba, abinda rububiyya take hukuntawa shine wahayi ya sauka. Wato idan da Allah ya halice mu, bayan Allah ya halice mu, ya bamu duk abinda muke bukata a duniya din nan, ya bamu iska, ya bamu ruwa, ya bamu ruwan sama da zamu ci abinci, ya sa mana ma'adinai ajiya a cikin kasa wanda zamu dauka mai amfani da su mi kere-kere, ya bude zukatan mu ga samun ilimi, ilimin da zai sa mu tafiya a cikin sararin samaniya, ilimin da zai sa mu abubuwan ban mamaki, ga sanan kullun da fitowa suke ana ta bude hanyoyin ilimi, duk a ce Allah ya mana wannan, duk wannan me yake nuni, ba rahamar Allah ba? To sannan kuma a ce amma Allah bai ba mu abin da zai sa mu gane abin da yake so da abin da baya so ba. Zai yiwu a ce Allah da ya mana rahama ya ba mu hatta iskar da zamu shaka, amma ko bai ba mu abin da zai tsirar da mu daga fushinsa ba? Ba zai yiwu ba. Muktaba, abinda rahamar Allah take hukuntawa, a ce Allah bai aiko manzanni ba, saboda sifar Allah ta rahama ba zai yiwu ya azaba ba har sai yayi uzuri. Tunda yayi halitta, ya kuma sanya ma halittar tsari, saboda haka muktaba din hikima ya nuna ma halitta yadda za su bi wannan tsarin nasa. Shi yasa Allah yana daga cikin cikar rahamar Allah da cikar sifantuwarsa da cewa shine ar-rabbu, domin ar-rabbu shine wanda ya halitta kuma yake renon halittarsa. Cikin renon da Allah yake mana shine sai ya aiko mana manzanni wanda za su sanar da mu abinda Allah yake so da abinda Allah baya so, su sanar da mu Allah, su sanar da mu sifofinsa, su sanar da mu abinda ya tanada, su sanar da mu da abubuwan da dukkan abubuwa na imani, wanda yake shine dalilin aiko manzanni. Shi yasa Allah ya ce wa ma utiyar rabiyuna min rabbihim, da abinda aka ba mu annabawa daga ubangijinsu. Wato sifar ubangiji kasancewar shine mai ranar halitta, ya hukunta kan cewa lalle a ce ya sanar da halitta abinda yake so. La nufarriqu baina ahadin minhum, ba ma bambancewa tsakanin wani daga cikin manzanni, wato ba ma zamantowa tamkar yahudi da zamu ce nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila, mun yadda da wasu ba mu yadda da wasu ba, kuma suna so su dauki tafarki tsakanin wannan. Wato kowane annabin sai su duba su gani yaya wannan, mu jinjina shi a duba shi a dauna shi, namu ne ko ba namu bane, mu kai mu yadda shi ko kan mu yadda da shi? Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo da suka duba shi sai suka ce a ai bai zamanto daga cikin gidan Yaqub ba, bai zamanto daga cikin gidan Ishaq ba, saboda haka wannan ba annabinmu bane, ba za mu imani da shi ba. To mu ba ma haka, dukkan annabawan Allah mun yi imani da su, muna tsarkake su daga abinda bai ce, abinda muke tsarkake annabinmu sallallahu alaihi wasallam daga gare shi, muna tsarkake annabawa daga gare shi. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa baya cancanta ga wani bawa ya ce ya fi Yunus bin Matta, wato kada wani ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi Yunus bin Matta, ta fuskar wato nuna kaskanci ga annabi Yunus. Ɗaya daga cikin fassarar wannan hadisin kenan, ko kuma dan ka karanta ka ji an ce ya tafi saboda wa zannuna idhaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi, sai ka dauka wannan tawaya ce ga annabi Yunus, har ka rinka tsammanin kan cewa kai kafi annabi Yunus, kamar yanda ba za ka ce kafi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, kada ka taba kuskura ka ce kai kafi annabi Yunus, kuma wanda daga cikin annabawa. Wannan ita ce tarbiyyar da aka yi mata, ita ce tana cikin manifesto din mu. Wa nahnu lahu muslimun, ko ba wai kawai a harshe muka faɗa ba, a cikin aqida ba, tunda Allah ya ce ai kul ka faɗa, bamu tsaya a imanin mu da tsaya kawai akan fadi ba kawai da itikadi a har a cikin aiki shi yasa yace wa nahnu lahu muslimun kuma mu masu musulunci ne masu sallam masu mika wuya ne a gare shi wato ba zai wadata ba kawai imani ya zamanto a baki da kuma a zuci tace ai ga ai nayi imani a zuciyata ko kuma ai na fada nayi furci da la ilaha illallah a ce wannan ya wadata kuma baka aiki komai ba na abin da la ilaha illallah take hukuntawa ba zai wadata ba shi yasa Allah ya kara wannan da cewa wa nahnu lahu muslimun wanda yake nuni kan cewa addini qaulun ne bil lis abin da i'tiqadun bil qalb wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan kai imani a cikin zuciyarka kai da shine amanna billahi mun yi imani da Allah to imani a cikin zuciya ba zai wadatar shi kadai ba tun daga shi Allah ya faɗi cewa fir'auna sun yi jayayya da ayoyin Allah alhali suna da imani da yaqini a cikin zuciyarsu wajahadu biha wastiqanata anfusuhum zulman wa uluwa sun yi musu da ayoyin Allah alhali zukatansu sun yi yaqini da ayoyin fir'auna yana da yaqini da kan cewa annabi Musa annabin Allah ne kuma kan cewa akwai Allah yana da yaqini a cikin zuciyarsa to amma wannan ya amfane shi bai amfane shi ba saboda ka dan kana da yaqini cewa ka yadda Allah ɗaya ne kuma ka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne amma baka faɗa da baki ba kai shahada wannan ba zai wadatar ba kuma idan kai shahada amma baka wani abu na aikin da shahada take nuna ba ka ce la ilaha illallah amma kuma kana bautar wani ba Allah ba kana zuwa ka roki wani a cikin kabari ba Allah ba ko kuma kana zuwa kana sujada ga wani ba Allah ba ko kuma tunda kace ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah baka taba yin sallah ko sau daya ba baka yi aiki ko sau daya ba na musulunci to kaga baka wannan baka musulunta ba baka zamanto musulmi haqqan ba tunda ka warware la ilaha illallah a aikace dole sai ka tara abubuwan guda uku wannan shine manifesto shi yasa Allah ta'ala a cikin Baqara yace sibghatullah wannan shine rinin Allah idan mutum zai shiga addinin yahudanci ko addinin kirista za a je a tsoma shi a cikin kogin Urdun a tsoma shi a cikin wannan kogin kogi ne wanda ya biyo har ta cikin Isra'ila shine akwai gabar yamma akwai gabar gabas din sa gabar yamma shine ake ce mata West Bank din wannan ta kogin Urdun to kogi ne da daddi tun zamanin annabi Isa da tun zamanin sa annabi Musa yake ya kafe ba to in aka tsoma mutum a cikin wannan alama kan cewar wato ya shiga an runa shi da zamantowa ya zamanto mai bin addinin annabi Isa to Allah ta'ala shine Allah ta'ala sai yake to shi runin Allah ba a tsoma ka a cikin teku bane a cikin kogi ko a zuba maka wani ruwa kamar yadda kirista suke ce ma baptization ko wanda za a ba mutum sunansa na kirista a je a sa a zuba masa wannan ruwan to shi na Allah ba wannan bane na Allah aqida ce da ke cikin zuci kuma a faɗe ta a baki kuma a aiwatar da ta a aikace shine rinin Allah shine wannan ayar wannan shine rinin Allah na'am
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا وان ديني مي wannan addinin musulunci ya zamanto addini a gare shi falan yuqbala minhu to wannan ba za a karba daga gare shi ba har abada ba za a taba karban wannan addini a gare shi ba wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma shi a rayuwar lahira a ranar lahira yana daga cikin tababbu wanda suka yi asara al khusran shine an san dai duk ɗan kasuwa ya san ma'anar hasara ya zamanto kan cewa babu uwar kudin ballantana riba wani yace ainihin hasara to haka zai zamanto ranar alkiyama haka zai tashi babu uwar kudin ballantana riba domin rayuwar ta ita ce rayuwarka shine jarin ka shine uwar kudinka to zai zamanto ya rasa sun rasa a ulaiikal ladina khasiru anfusahum sune wanda suka yi asarar kawukansu wannan aya ta nuna kan cewar kenan dukkan wani addini ba addinin musulunci ba ba karbabbe bane wajen Allah. Dan haka mutumin mutanen da suke cewa ai ba a sani ba su ma fa addini fa suke Kirista da ku daina zafafawa ya ku musulmi su ma fa akwai masu fadan haka ko je ku daina zafafawa ku musulmi su ma fa addini su su ma fa suna cewa ba suna da littafi ba a sani ko ta kila ma su ne akan daidai din to baka sani ba ai saboda haka bai ya kamata ka dan dinka yi a hankali amma ku musulmi rigima ku shine ku ce wai ku ne kawai in ba na ko ba na wani ba ai ba ai haka Allah ya ce in kace shi in kana shakkar kan cewa kai la Allah fa wata kila fa su ma fa Kirista nan ba suna da dan wani abu la Allah fa an tace ranar alkiyama su ma fa ta wata hanyar da wani abun nan ga sun shiga aljanna. Allah ya ce duk wanda bai wani addini ba ba ya wani addini ba na musulunci ba Allah ba zai karba daga gare shi ba kuma ran lahira yana cikin tabbaku wato in ba abin da Allah ya shar'anta ba babu wani abu da yake karbabbe wajen Allah wannan Allah ne ya faɗa bai halatta musulmi ya itikadin sabanin wannan ba in kai itikadin sabanin wannan ka kareta alqur'ani ka kareta alqur'ani in ba wata shubha ce gare ka ba sai imani sai ka rasa imanin ka fita daga cikin addinin musulunci. Akwai hadisi da Imam Ahmad ya ruwaito wanda yake da alaka da wannan ayar wanda yake yana da dan rauni kadan raunin sa shine an samu abin da ake cewa al-inqita'ul yasir. Abu Hurairah bai taba al-Hasan al-Basri bai taba haduwa da Abu Hurairah ba amma shi ruwaito hadisin daga Abu Hurairah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace taji'ul a'malu yawmal qiyama ayyuka za su rana al-qiyama fa taji'us sala sallah sai ta zo fa taqulu ya rab sai ta ce ya ubangijina ana sala ni ce sallah fa yaqulu innaki ala khair sai Allah ya ce kina kan alkhairi wa taji'u sadaqa sadaqa tazo fa taqulu ya rab tace ya ubangiji ana sadaqa ni ce sadaqa duk ayyukan da muke yi ranar alkiyama Allah zai musu kama su fa yaqulu innaki ala khair sai Allah ya ce mata kina kan alkhairi kuma yaji'u siyam sannan azumi yazo fa yaqulu ya rab yace ya ubangiji ana siyam ni ne azumi fa yaqulu innaka ala khair sai yace kana nan akan kana kan alkhairi thumma taji'u al-a'mal sannan sauran ayyuka ma duk su kullu zalika dukkan wani ayyukan nan yaqulu Allah innaki ala khair Allah yana ce musu kina kan alkhair kuna kan alkhair thumma yaji'u al-islam sai addinin musulunci kace kafin sai yazo fa yaqulu ya rab sai yace ya ubangiji ana anta salam kai ne ubangiji mai aminci kai ne as-salam aminci wa ana al-islam ni kuma ni ne musulunci fa yaqulu Allah ta'ala sai Allah ta'ala yace innaka ala khair kai kana kan alkhair bika al-yawm akhudh wa bika u'ti da kai ne zan karba da kuma da kai ne wato domin ka ne zan karba kuma domin ka ne zan bayar wato domin ka ne zan karbi zan domin ka ne zan yi ruku zan riki wanda zan rika da azaba cewa idan bai yi ka ba zan azabtar da shi kuma domin ka ne zan bayar domin ka ne zan bayar da rahmata ga wanda ya kasance kai masa hujja kai ne hujja a gare shi to shine zan bayar da rahmatar sa gare shi qala Allahu fi kitabihi Allah ta'ala ya fassara annabi sallallahu alaihi wasallam fadi wannan hadisi ya fadi wannan ayar wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi addini wani addini ba addinin musulunci ba a matsayin addinin sa Allah ba zai karba daga gare shi ba kuma shi a ran lahira yana cikin tababbu na'am
kayfa yahdillahu qauman كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون
wannan ayar tana magana akan hadarin wadanda suka yi ridda suka bar addinin musulunci bayan duk wannan bayanin ya zo musu sai Allah ya ce kaifa yahdillahu qauman yaya Allah zai shiri mutane kafaru ba'da imani da suka kafirta bayan sun yi imani wa shahidu anna ar-rasula haqq kuma sun yi shaida cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne waja'ahumul bayyinat kuma hujjoji mabayyana sun zo musu sun ga gaskiya kwalokwal sannan suka kafirta to yaya Allah zai shiri waɗannan wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke azzalumai ulaika waɗannan mutane ulaika jazaohum waɗannan mutane sakamakon su anna alaihim la'natullahi cewa tsinuwar Allah la'anar Allah ta tabbata a gare su wal mala'ika da la'anar mutane tsinuwar mutane ai tsinuwar mala'iku ta tabbata a gare su mala'iku za su rinka tsine musu wan nasi ajma'in da mutane ma baki ɗaya za su rinka tsine musu khalidina fiha suna masu dawwama a cikin wannan la'ana ta Allah la yukhaffafu anhumul adab ba a sauƙaƙa musu azaba wala hum yunzarun ba za a saurara musu ba wato ba za a ba su hutu ba daga wannan azabar ba za a rage ta ba kuma ba za a ba su hutu ba na karsa ayar
illal ladina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa
illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba wato bayan sun yi ridda sai suka gano kuskuren su sai suka tuba suka koma ga Allah Allah bai rufe musu kofar tuba ba min ba'di zalika bayan wannan riddar da suka yi wa aslahu kuma suka kyautata aiki suka yi istiqama suka kyautata musuluncin su fa inna allaha ghafurur rahim to lalle Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne mai matsanin mai matukar jin kai wato Allah zai karbi tuban su ya dawo musu da musuluncin su shi yasa aka ce idan mutun yayin ridda sai sannan ya tuba ya dawo ya sake addini ya dawo ya kyautata musuluncin sa to ayyukan da yayi in mutun yayin ridda duk ayyukan da yayi Allah zai bata su idan mutun yayin ridda dukkan ayyukan da yayi sun baci daga cikin ayyukan da yayi hatta aure da yayi ya baci matarsa ta saku daga gare shi to amma in ya dawo ya zuwa ga addinin musulunci to wancan ayyukan da Allah ya bata sai Allah ya dawo masa da shi dan haka ne malamai suka ce idan mutum yayin ridda ya riga yayi aikin hajji to hajjin sa ya baci amma in ya dawo musulunci ba za ta kai shi yawa ya sake wani aikin hajjin ba wancan hajjin da yayi na musuluncin sa na farko yana nan Allah zai dawo da shi shine ma'anar wannan ayar a rawaito cewa wannan ayar ta sauka ne akan wani mutum daga cikin al-ansar aslama thumma sad ya musulunta sannan yayin ridda walahiqa bishirk yaji hadi da mushrikai thumma nadima sannan yayin nadama fa arsala ila qaumihi sai turo wa mutanan sa kabilarsa an saluli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam halli min tauba ku tambaye mun annabi sallallahu alaihi wasallam ina da akwai tuba a gare ni wato in na tuba Allah zai karbi tuba na fa nazalat sai wannan aya ta sauka kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imani ka gani ba a so ma cewa wanda suke ridda za a tafi tuban su sai da tukuna ake musu mummunan narko ta yaya za a yi wanda ya yi ridda wanda ya yi musulunta ya gane musulunci ya tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyi hujjoji mabayyana suka zo masa ba wai shafin ba wai rufa ido aka yi masa bayan musulunta bisa kana'a da yadda da hujja ya musulunta sannan kuma ya zo ya ce ai dama ya ma gane duk ma addini duk ƙaryar banza ya dena to kiya za a yi wannan Allah ya shirye shi to amma sai Allah kuma ya faɗi sakamakonsa sakamakon irin waɗannan shi ne wannan domin wanda ya ga gaskiya ya take shi ne wato dukkan Allah zai tsine masa mala'iku ma za su tsine masa sannan mutane baki ɗaya za su tsine masa domin shi ne irin wannan wanda idan ya mutu ƙasa mutane da sauran halitta za su rinka cewa Allah abin nan alhamdulillah mun huta da shi dan mutane in sun mutu in mutane suka mutu akwai wanda yake za a ce mai hutu ne shine zai huta wani ko in ya mutu sai a ce an huta daga gare shi to wannan shine wanda za a huta daga gare shi to amma su duk da wannan hukubar wanda yayi wannan in bai tuba bane amma inda zai tuba ya dawo ya kyautata musuluncin sa sai Allah ya karbi tuban sa to da yaji wannan ayar sai ya tuno muta ya tura mutanen sa yace ya sake ya musulunta ya dawo cikin addini haka Imam An-Nasa'i ya rawaito a wani hadisi wanda yake mursal ne Al-Harith ibn Suwayd ya zo ya musulunta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya je kafirta ya koma wajen mutanen sa sai Allah ya saukar da wannan aya akan sa كيف يهدي الله قوما كفروا بعد الإيمان فحملها إليه رجل من قومه سيون متندق تكين متانا كبيلة سكا جيسا كرنتام سوانا آية فقرأ عليه كرنتام سا آية فقال الحارث سيتي إنك والله ما علمت لصدو يتي للي والله ناسا نشيوا قرقودي سنين ناسا نشيوا كي متنيني بستيا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصدق منك هو ما زال الله صلى الله عليه وسلم لأصدق منك يا فيك جستيا وإن الله لأصدق الثلاثة الله كما دي يا فيك أتنفوك أكون دا الله دا من زال الله صلى الله عليه وسلم دا كما كيدك إسم دا آية دا أتفك ومن زال الله صلى الله عليه وسلم دا الله يا فيك جستيا قال فرجع الحارث سيحارث يقوم فأسلم يا مسلم تا فحسن إسلامه سيمسلم تا يكيوتا مسلم تا wato wannan ayar kuma ita ma kuma hujja ce aya ce da ta hau kan Yahudawa cewa ta ya za a Yahudawa Allah shi ne sun musulunta bayan sun kafirta bayan imani sun yi imani da annabi Musa kuma sun yi imani da cewa annabin ƙarshen zamani zai zo dalilin da yasa suka bar kasashen su kenan suka zo Madina ba wani abu ne ya kawo Yahudu Madina ba illa sun karanta a littafin su sifar garin da annabin ƙarshen zamani zai bayyana shine Madina kuma idan suka yi rigima da Larabawa sai su ce muna nan muna jiran annabin ƙarshen zamani zai zo muku Allah ka bayyana annabin ƙarshen zamani domin mu azabtar da waɗannan mushrike da ba sa bauta maka kai 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 فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا yayin da littafi yazo musu da yake daga ubangijin su da yake gaskata abin da ke wajen su ka alhali sun kasance kafin saukan littafin suna neman fatahi suna neman nasara Allah da wannan annabin da zai zo da wannan littafin da annabin suna cewa Allah zai bayyana wannan annabin da littafin sa Allah zai ba mu nasara akan ku ya ku mushrikai haka sai ga mushrikai to bayan sun san wannan wa shahidu anna ar-rasul haqq suka yi shaida cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne kamar huyay ibnu afdal da yaje yace yaga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ahuwa huwa shine yace eh shine sun san shi waja'ahumul bayyinat ayyul mubayyana sun zo musu amma su kafir to ya Allah zai shiryar da waɗannan wato ma'ana wanda ya san gaskiya ya take ta yake imani to Allah ya Allah zai santar da shi daga shiriya Allah zai santar da shi daga shiriya shi yasa idan kaga ayar Allah kai sauri wajen wajen imani kai sauri wajen gaskatawa kada ka bari shedan ya kada ka bari shedan ya jefa shakka a cikin zuciyarka to amma dindindin Allah madaukakin sarki ya kore shari'a a gare su ba korewa bace ta dindindin ta har abada idan sun tabbata akan wannan kan gare ma gaskiya din amma da za su tuba su dawo zuwa ga Allah Allah madaukakin sarki zai shiryar da shi kamar yanda Allah madaukakin sarki yayi da waɗannan waɗanda muka ji labarukan su na'am
الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين
الله تعالى يتي إن الذين كفروا بعد إيمانهم حقيقة وأند سركة للي وأند سركة فرتا باين إيمانه ثم ازدادوا كفرا سنن سكة دتك آر كافرتي ودو سكة تبتا أتكين كافرتي سحر سكة متو أكان حكا لن تقبل توبتهم توبان سبا زيتا بازا أتبكر بان توبان سبا Allah ya ce waɗanda suka kafirta bayan imaninsu idan waɗanda ga azabar da Allah zai musu sai waɗanda suka tuba to amma waɗanda suka kafirta suka ci gaba a cikin kafircin har mutuwa ta zo musu to waɗannan ko sun tuba a lokacin da suka ga mutuwa Allah ba zai karbi tubansu ba wa ulaika humud dallun wadannan sune batattu saboda haka wadanda suka wuce bayan sun ga hujja suka ki imani rashin imanin su kada ka taba hujja da shi akan tabbatar da wani abu domin Allah yayi hukunci akan cewa wadannan sune batattu sune tabaku sun bace hanya ilimin su bai amfane su ba wayan su bai amfane su ba duke su bata amfane su ba karfin su a duniya bai amfane su ba dan kada ka taba kafa hujja da irin su sune ake so a mayar da su makiya addini ke so su mayar da su limamai sune ake so a rinka kambamawa a ce sune masu yanci irin su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sune masu freedom of expression sune masu freedom of conscience freedom of thought masu yancin ra'ayi kowa ya juya ya ki musu amma su tsaya su dage akan ra'ayin su wai sune abin girmamawa kafirai da munafikai to Allah madaukakin sarki ya ce waɗanda suka zamanto akan haka Allah ba zai taba karban tuban su kuma sune batutu wayan su bai amfane su ba sannan Allah ya ce innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirta wamatu wa hum kuffaru suka mutu suna cikin kafirci falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba Allah ba zai taba karban daga ɗaya daga cikin su ba koda kwatankwacin cikon kasa ne baki ɗaya na zinari Allah ba zai karba daga gare su ba walau iftadabi koda ya kawo shi domin ya bayar a matsayin fidiya a kyale shi daga azabar Allah Allah ba zai karba daga gare shi ba ulaika lahum azabun alimun wadannan azaba mai radadi ta tabbata a gare su wama lahum min nasirin babu mataimaka a gare su wato duk aikin da kafiri yayi komo yawansa Allah ba zai karba ba Aisha radiyallahu anha ta ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce masa ta tambaye shi akan Abdullahi ibn Jura'an ta ce ya rasulullah Abdullahi ibn Jura'an yana daga cikin wato ƴan uwan baffanninta ta gefen sayyidina Abubakar ta ce kana yuqrid dhay ya kasance yana daukan nauyin babu tura yaran sa yake tafiya ne nisa yace ku je ku gani idan kun ga wani bako idan kun ga bako yana tafiya ku zo mu bashi masauki neman bako yake ina na bako ba wai sai ya zo bane ma ya tambaya shi neman bako yake wanda ya kawo masa bako sai ya yanta shi duk wanda ya kawo masa bako dan karinci sai ya yanta shi ka samu yanci wa kana yuqrib bay wa yafukku al'ani in aka kama ribataccen yaki dan fursuna aka sanya kudi a kansa sai ya biya domin a bashi yanci wa yut'imu at'am yana ciyar da abinci ya tara mabukata a ciyar da su abinci ka san gidajen da za ka ga ana yin irin abinci din na sai musamman cikin azumi na bude baki ka san gidaje ne abin kirgawa mutane duk sun san su alama ne na mai alheri ko hal yanfa sai Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hal yanfa ahudali wannan zai amfani shi ya rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce la ba zai amfani shi ba innahu lam yaqul yawman min ad-dahr rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din da dai a rana dai a cikin rayuwarsa bai taba cewa Allah ka yafe min kuskure na ba ranar al-qiyama wato bai imani ranar al-qiyama ba din yana yi ne a duniya dan a cewa ne mai bajinta ne bai imani da lahira ba dan haka ba zai amfani shi ba ranar al-qiyama to shine Allah yake ishara akan wannan cewa wanda suka kafirta kamar Bill Gates abinda ya bayar na taimakawa a shekara biyu ne ko uku da suka wuce billion ba million ba billion daya bayan daya ta dala ba ta naira ba har hudu a tara kai billion tara ya bayar taimakonsa da yayi na ayyukan waye taimakama mabukata a biya makaranta ko a gina makaranta ko gidajen marayu ko kai abinci ga mayunwata ko makamantan wannan amma yawanci duk kasan da zai tafi wajen harkar mayar da mutane kiristani duk yan mission ake ba mai yawanci to kamar ya kifa a kudi falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba ba billion tara ba da kasa baki daya zai cika ta da zinari ya batar da wannan zinarin wajen ayyukan alkhairi taimaka ma wannan ba zai amfane shi ba haka dalika da zai kawo cikon kasa na zinari ranar alkiyama yace Allah a karba domin a fanshe ni daga azaba a fanshe ni daga azabar wannan rana ba za a tarba ba to da ka aikin alkhairin dai ba a karba ba kuma ba za a karbi ba za a karban masa fansa ba ranar alkiyama babu zancen fansa ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasir ulaika lahum azabun alim Allah yace wadannan azaba ne ita tabbata a gare su wa ma lahum min nasirin ba su da wani wanda zai tsiyartar da su daga azabar Allah ko ya kare su daga radadin ukubar Allah tabaraka wa ta'ala ba abin da yake amfanan mutum illa imaninsa da kyakkyawan aiki Allah ya rayar da mu akan imani da kyakkyawan aiki da karbaran mu a cikin addinin musulunci da tashe mu a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ban sai karatu gobe insha Allah